إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركه مودا ساكي سادوا وانا مسلاتي بتارك البركة مسلاتي مولغا أنا cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na ranar Lahadi 12 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434 da hudu, wanda kuma yazo daidai da 21 ga watan 7 miladiya ta 2013. A wannan majalisi da muke tafsira alqur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nahl, kamar dai da muka saba ga tambayoyi kadan za mu ansa kafin mu shiga karatun ayoyin da za mu fassara su a wannan zama bi iznillah. Wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, na karanta wata nukta wato wata fa'ida a littafin adabuz zifaf kan hukuncin zinari dan kwalliya ga mata, sai na ga munakasha mai tsawo da Sheikh Albani yayi dan nuna haramcin hakan ko da kuwa ga matan ne. To shin yana da magabaci akan wannan fahimtar tasa, kuma menene ingancin hadisan da yayi hujja da su? Na farko, abinda ya kamata mai tambayar ya fahimta, Sheikh Nasiruddin Al-Albani bai haramta wa mata sa zinari ba, ko a wannan littafi ko ma a wannan littafi. Shi yana magana ne akan adh-dhahab al-muhallal. Ina jin kalmar al-muhallal ita ce baka yi la'akari da ita ba. Yana nufin wato zinare wanda zai zama da'ira ne tun daga farko har ƙarshe, babu wani abu da ya raba tsakanin bakinsa da bakinsa. To kamar a ce abin wuya ne daga farkonsa har ƙarshensa, ya yi da'ira duk zinare ne. Amma da za a samu wani abu ya raba tsakanin bakinsa da bakinsa, to wannan ba a kiransa muhallal, zahab ne amma ghairu muhallal. To shi yana magana ne akan az-zahab al-muhallal, inda ka lura za ka ga wannan kalmar yana ta maimaitansa. Saboda haka, idan da za a samu abin hannu wanda bakinsa ba a rufe yake ba, to a gurinsa baya cikin abin da yake magana a kansa, ko ɗan kunne ko abin wuya wanda ba a haɗe yake ba, wani abu ya ɗan raba ko an sa ƙarfe ko an sa azurfa, wannan baya cikin abin da Nasiruddin Albani ya yi magana a kansa. Sannan batun hukuncin da ya bawa az-zahab al-muhallal na cewa bai halatta ba, wannan sabanin ra'ayin jumhurin malamai ne. Yawancin malamai a da da yanzu duk sun tafi akan cewa az-zahab halal ne, zinari halal ne mace ta yi ado da shi, saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa haramun ala dhukuri ummati hillu li inathiha, wato zinari haram ne ga namiji ya amfani da shi, amma ya halatta hillul li inati, haya halatta ga mata, ba tare da ya bambance tsakanin wanda yake muhallal ko wanda ba muhallal ba, wanda yake da'ira ko wanda ba da'ira ba, bai kawo bambance, ba wani sa bambance a ciki. Munakasha ce mai tsawo, malamai da yawa sun masa martani akan wannan, kamar Sheikh Ibn Baz, Sheikh Salih Al-Uthaymeen da yawa daga cikin malamai. Akwai littafin da ya yi munakashar dalilan da ka karanta, shi ne littafin Sheikh Mustafa Al-Adawi. Akwai littafinsa Al-Muwaffaq fi jawazi lubsin az-zahabi lin-nisa al-muhallal wa ghairu al-muhallal, da littafin Risala ce ƙanƙanuwa, ya koro hadisan da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya yi hujja da su, ya tattauna wajen fito da cewa hujja ne ko ba hujja bane, a da alama speaker ba ta aiki yadda ya kamata. A to saboda haka sallar jana'iza ce, to ba wannan saboda haka idan zaka nemi wannan littafi yana da kyau. Wanda yace ya ji wani malami yana magana cewa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana magana akan wato kamar ilimin sa, har ya kawo cewa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya leko Lauhul Mahfuz, ya karanci wasu wurare, shi yasa karatun sa ya babbanta da sauran na malamai. Wannan ba gaskiya bace, wannan malamin sunna ma ba na jin zai faɗi wannan, ba sai san wani irin malami bane, amma malamin sunna ba zai yi da'awar cewa wani yana hango Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz nan ne gaibi yake gaba daya, kuma wallahi ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah, wanda yake sama da wanda yake kasa ba wanda ya san gaibi. Saboda da annabawa da mala'iku da mutane da aljanu babu wanda zai ce ya san gaibi, wanda kaga ya san gaibi to Allah ne ya sanar da shi. Wala yuziru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin, abinda Allah ya ga dama ya sanar da wani manzo abinda yake koye, to wannan kaga ya fito ya fita daga sunansa na gaibi, kuma ya zama wani ilimi kamar yadda Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ashiratu sa'a, alamomin tashin alkiyama, duk da cewa gashi basu zo ba a lokacin da yake bayani su, basu bayyana ba, amma ya ce lokacin za a samu kaza, za a samu kaza, za a samu kaza, wanda mu ma yanzu mun san wasu ga su ko basu zo ba. Ka san cewa akwai dajjal, akwai addabba, akwai addukhan, akwai ya'juj wa ma'juj, duk Allah ya sanar, duk da cewa basu zo ba, kaga ya zama ilimi, ya fita daga kuma da'ira ta gaibi. Saboda haka ba daidai bane a ce wani ya san wani abu da yake cikin Lauhul Mahfuz. Wanda a cikin gulatu sufiya wanda suka wuce iyaka a cikin harkar sufanci, su suke irin wannan da'awar, ko su masu sassaucin ra'ayi a cikin su ba sa irin wannan da'awar, sai waɗanda suka wuce makaɗi da rawa, suka wuce gona da iri, suke azarbabbiya a cikin sha'ani, waɗanda su suke irin wannan da'awar. Haka Shaykhul Islam bai taɓa da'awa irin wannan ba, wanda yake cewa shi ma dai aka gaba da Ibn Taymiyyah din ke cewa ya ji yan bid'a suna cewa a cikin wani littafi Ibn Taymiyyah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya korewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ceto, kuma ya ce asalin ceton na Annabi Isa ne alaihi salam. To ban san wani littafi ka ce yan bid'a, to za dan bid'a yawa Ibn Taymiyyah adalci yau da cewa kai a littafi kaza a guri kaza sai mu je mu duba, amma na san wannan maganar ƙarya ce. Ibn Taymiyyah yana daga cikin waɗanda suke girmama dukkan wani nassi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wata magana da Annabi yayi suna cikin wanda suke girmama ta, har ma sukan saba wa jumhur, sukan saba wa ɗaukakin jama'a akan su ga cewa sun yi wa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya. Hadithu shafa'a, ceto da Annabi sallallahu alaihi wasallam, shafa'atul uzma, hadisi ne mutawatir, hadisi ne mashhuri wanda Ibn Taymiyyah da tafansa da yawa yana kawo su cikin ceto da yake tabbatarwa na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko yana tabbatar da ceto ma iri-iri, ba ma ceto kala ɗaya ba. Saboda haka wannan magana su kiburu su ne, ba shi da tushe, ba shi da asali, wanda duk ya faɗa sai ceto ga gurin a littafi kaza a guri kaza a je a duba, kaga a nan ne za a iya tabbatar da abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Amma kawai ka ce ɗan bid'a ya ce, ka ce za ka kawo mana irin wannan, to za ka bata mana ma lokaci, sai wannan kare ne ba ta karewa, kullum sai a kawo mana a ce dan bid'a ya ce, dan bid'a ya ce. To ya sake cewa dai akwai hadisi da yan bid'a suke kawowa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ambaci Ubangiji har sai munafukan addini sun ce da ku mahaukata. To na farko hadisin ba haka yace ba, abinda hadisin yace uzkurullah hatta yaqulu majnun, uzkurillah hatta yaqulu majnun, kai ta zikiri, kai ta zikiri har a ce maka mahaukaci, ko har mutane su ce maka mahaukaci, bai ce munafikan addini. Sannan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske, hadisi ne munkar, hadisi ne wanda bai tabbata ba, cikin sanadinsa akwai wanda ake kira Darraj Abu Sahab wanda ya rawaito shi daga Abil Haitham daga Abi Sa'id Abi Sa'id al-Khudri hadisi ne mai rauni Ibn Adi a cikin littafinsa Al-Kamil ya kawo shi cikin hadisan shi wannan mutum marasa kyau hadisansa wanda suke masu muni da suke sannan zikiri da duwa yake sa mutum ba hauka ba ya za a yi kana ambaton Allah kuma ka zama har har ka kallon ka ba ka ci to ba zikirin kake yi ba haukan ne kake yi sai zikirin kake zo ba za ka ci alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub bi dhikrillah tatma'innu qulub da ambaton Allah suka take zuwa sallallahu alaihi wasallam yana cewa واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه يستند متاني suka hado a guri suna karatu suna karanta littafin Allah shine mafificin zikiri wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi to annabi yace in kuna yin wannan sakina nutsuwa za ta sauka a kanku to kaga ce nutsuwa tana sauka akan mai zikiri shi ko wance yana yin wani abu ana cire shi ma hukunci kuma a ce zikiri yake yi a gaba zikiri bane haka zikiri a da tsaye ke sa uskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufiyatan wa dunal jahri min al-qawl bil ghudu wal asr wa la takun min al-ghafilin ka ambaci Allah a ranka kana mai kaskantar da kai kana mu koyi abin da kake ba wai ka so kana yi kana nuna mutane ba nabi da ya tashi fadar mutane guda bakwai wanda za a sa shi a cikin inuwa a ƙarshe ranar da babu wata inuwa sai tashi a cikin mutanen nan guda bakwai sai ya ce wa rajul zakarallaha khaliyan fa fadat aina da wani mutum da zai ambaci Allah shi kadai ba tare da ma wasu zagaye da shi ba yanzu ban da hawaye a dalilin wannan wanda yana cikin waɗanda Allah ta'ala zai sa su a inuwar al'arshin sa ranar da babu wata inuwa sai tashi saboda haka ba a yadda a ce za a riƙa zikiri ana tsalle ana ihu wanda ba daga cikin koyarwar musulunci ba daga cikin koyarwar sunna akwai sulamul usul wata manzuma ce ta Sheikh Abdurrahman al-Akhdari mai littafin al-Akhdari littafin lahallari da muke cewa lahallari ke risalatul akhdari sunan shi Abdurrahman al-Akhdari da ke risalatul akhdari yana da wata manzuma ana ce da ta sulamul wusul yake cewa wa raqsu was siyahu wat tasfiqu bi dhikrillahi amrun la yali ke raqar ra'ayna firqatan in zakaru tabadda'u wa rubbama qad kafaru yake cewa wa raqsu a yi rawa wasu yahu ko alƙakaci ana ihu wata su ko ana tafi da hannu da zikirin layi kuma wai ana ambatan Allah ci amurin layi wannan abu ne da bai dace ba wannan a cikin sulamun su yake faɗa wannan warraksu wasu yahu wata su fiku da zikirin layi amurin layi ce wala kadara aina firkatan ya ce mun ga wata ƙungiya in zakaru in suna zikiri ta bada sai su shiga bid'o'i wato ba su yi zikirin sunna ba sai su yi zikiri na bid'a wa rubbama kad kafaru sai ma su kai kansu ga kafirci da sunan zikiri saboda haka wannan ba koyarwa bace ta musulunci wannan yake yana tambaya akan hadisin da aka ce manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku so larabawa ku so larabci saboda larabci ko larabawa saboda abubuwa guda uku domin alqur'ani balarabar littafi ne sannan annabin ku balarabe ne kuma magana yan aljanna idan sun shige ta larabci ne wannan hadisin ƙarya ne ba hadisin manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam babu shakka larabci mun faɗi kimarsa da darajarsa kuma mun ce wani yanki ne na addini saboda Allah ya saukar da alqur'ani da larabci sannan an shar'anta mana wasu abubuwa da ba za su yi ba sai da larabci mun yi bayani akan wannan amma wannan ba shine zai halatta mana ba kuma mu yi wannan manzo Allah ƙarya mu faɗa abinda bai faɗa ba saboda haka wannan maganar hadisi ne maudu'i ba hadisi ne sahihi ba, hadisi ne bara gurbi. Wannan yana cewa a cikin hadisin da ya gabata, a cikin tafsirin da ya gabata, an faɗi mutane guda uku, ce akwai mutane guda uku waɗanda wuta za ta fara kalaci da su. Ce akwai mutumin da ya karanta Al-Qur'ani ba dan Allah ba, shine yace su wanne ne sauran guda biyu. Daya shine wanda Allah ya bashi dukiya, ya bashi dukiya, ya kirawo shi yace, ya gaya masa ni'imar da ya masa, ya gane yace eh, ajibin ne ba ci, to me kai da wannan ni'imar? Yace na ciyar fisa, ya ciyar saboda kai. Nabi ya ce, Allah ya ce ƙarya kake, ka dai ciyar don a ce da kai mai kyauta, mai sakin hannu, mai bayarwa, kuma an faɗa. Saboda haka sai a ja shi a kai shi wuta. Sai na ukun su wanda shi kuma zai je yaƙi har ya mutu a gurin yaƙi. Ya zo Allah ta'ala ya tambaye shi, ya ce ya yi yaƙi saboda shi har an kashe shi, ya yi shahada, a ce da shi kazabta. Innama qatalta liqala shuja' wa qad qila. Ka dai yi yaƙin dai don a ce maka jarumi, gwarzo, barde, kuma an faɗa. Saboda haka sai a yi umarni a ja shi zuwa wuta, Allah ta kiyashe. Waɗanda su ne sauran mutane guda biyu. Wannan kuma yake cewa an yi magana a kan rashin halaccin yin amfani da wani yaren da ba larabci ba cikin sallah. Sai dai ko da ƙarshe a yi addu'a da abin nan a bayan an yi sallama. To shi da yake tambaya, to ya halatta bayan an yi sallama a sallar farilla a yi addu'a a cikin yaren da yake na ajamanci, yaren da ba larabci ba? Dama ai ita ce mafita ɗin. Duk da aka ce ba za a yi a cikin sallah ba sai an yi sallama, ai dama maganar yaren ajaman ake. An ce kuma bayan ka yi sallama ma kada ka yi, to kuma an toshe hanyar duka gaba ɗaya. Sai ya zama sai mai jin larabci ne zai addu'a. Kaga wannan kuma ba wanda ya taɓa faɗar haka. Allah ya ce ud'uni astajib lakum, ba yana nufin sai mai larabci ba, kowa ya roƙi Allah zai ansa masa. To za ka iya yi da harshen da kake magana da shi. Wanda ya ce wani malami ya yi maganar cewa idan ka zo ka ga ya yi magana a kan cewa a riƙa tsayawa ana sayan kaya a gurin mutumin da yake musulmi, sai ya ce to idan mutum zai zo ya sayi wani abu a gurin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi, wanda yake musulmi ya tsula kuɗi, wanda ba musulmi kuma ya rage farashi, to dole ne sai ya saya a gurin mai ba haka yake nufi. Ana nufin idan ya kasance wanda yana da shi, wanda yana da shi, to ka karfafa ɗan uwanka musulmi ya bi. Amma eh, shi wancan wanda ba musulmin ba ya yi rangwame, wannan kuma ya yi tsada ka fitale shi, ai ba haramta saye da sayarwa aka yi da wanda ba musulmi ba. Ba haramta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, silkensa yana gurin wani mai Yahudi jingina, ya sayi kayan abinci a gurinsa ya bashi jingina, kan daga baya zai kawo masa kuɗin sai karɓi silken. Kaga bai hude ne ma bai hude Madina, saboda ka ana harkar ciniki, ana saye da sayarwa, ana harkar kasuwanci da su, ba hana ba. La yanhakum Allahu an alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim, Allah yuhibbul muqsitin. Saboda ka ba a hana mu'amala da wanda ba musulmi ba. Abinda ake magana cewa idan aka ce ga wani musulmi, to ka karfafi musulmi dan uwanka, ya ka karfafi wanda ba musulmi ba. Ko a musulmin ma ga wani mutumin kirki, ga wanda shi kuma ba mutumin kirki, to karfafa mutumin kirki ya ba ka karfafa. Wannan harka ta mu'amala, kowa ya sani cewa wanda ya fi zama nagartacce a cikin harkar mu'amala shi ya kamata ka jawo. Amma in har wancan ya kasance zai fi sauki, to kaga wanda ya nuna kenan bai tsaya da koyarwa musulunci da take so a sauƙaƙa ba. Inna Allaha yuhibbu 'abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza ibtada, samhan idza qada. Nabi ya ce Allah yana son bawa mai sauki, lokacin da zai saya ko lokacin da zai sayar ko lokacin da zai karɓi bashi ko zai biya bashi. Shi wannan bai yi saukin ba, wancan kuma sai yi saukin. Kaga shi wannan ya bar abin da ake buƙatar ya yi, sauƙaƙa wa 'yan uwanku. saboda haka ba tilas bane kamar yadda zaka gani wani lokaci ka kawo wanda yake musulmi ka bashi aiki sai ya ce ka dauko wanda ba musulmi kuma sai ya yi maka kaji dani kaga me hana me zai hana gobe ka kare dawo da wannan yayi maka aiki shi ko wancan ko rabi kenan to a wajen mu'amala ba ta aka yi shi musulmi ba sai yana musulunci yayi ta yana musulmi ya ta cuta ko yayi ta hawa kan mutane ina ga waɗannan dai su ne tabbayin da za mu ansa sai kuma mu shiga karatun wala abubakar su
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم صبروا وجاهدوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون
نعم سنة أبنجي يتي ثم إن ربك للذين هاجروا سنة للي أبنجي جنكا قوانا نن دسكي هجرة من بعد ما فتنوا باين أن فتنسوا ثم جاهدوا سنة سكي جهادي سكي وقر ميا لتبت الدين الله وصبروا كما سكي هقولين جوليا inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim lalle ubangijinka bayan wannan abin da za su yi la ghafurur rahim lalle tabbaci hakika mai yawan gafara ne kuma mai yawan jinkai yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar da kowace rai za ta zo tana kare kanta wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat sannan a cika wa kowace rai sakamakon abin da ta aikata وهم لا يظلمون كما سوبا ذا ازالجه سوبا وتباين الله تعالى ياي مغانر ودندا aka fitine su bayan sun musulunta suka kafirta sannan yayi maganar wadanda aka fitine su amma basu kafirta ba amma sun fadi kalma domin su sun fadi kalmar da ake bukatar su fada domin su fitar da kansu wadanda aka tilasta musu suka fadi kalmar fitina kace kalmar kafirci amma ba wai da san ransu ba wai dan suna so ba ubangiji ta'ala yace wancan kaso na farko wanda suka kafirta ya fadi sakamakon su alaihim ghadabu min rabbihim sannan wadancan kuma da suka fadi kalmar da take ta kafirci ba tare da san ransu ba aka yi musu uzuri aka yi musu hanzari saboda zuciyarsu cike take da imani da take da imani sai kashi na uku sune waɗanda aka fitine su sai suka yi hijira suka samu suka gudu suka bar garin su ba su zauna an yi ta gada musu azaba ba su yi ridda ba ba a kuma ji kalmar kafirci a bakinsu ba yadda ake bukata wannan sune kaso na uku da Ubangiji Allah ya faɗa a wannan ayar thumma inna rabbaka lillazina hajaru bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga fitinar Qurayshawa ta tsananta sun tashi haikan sai sun ga karshen annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun ga karshen musulunci wanda yake dan jariri a lokacin galibin kuma waɗanda suka musulunta da dama daga cikinsu sai ƴan kaɗan galibinsu waɗanda ba su da gata a cikin garin Makka ko da kuwa larabawa ne wasu daga cikinsu to amma ba larabawa ne ƴan cikin garin Makka ba zuwa su kai wasu kuma ba ma larabawa ba ne irin su Bilal irin su Suhaib Ar-Rumi da su ba ma larabawa ba ne saboda haka irin su Qabbab ibn al-Arat shi ba ba wani gata gare shi a cikin Makka ba saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya umarci sahabbansa da cewa su yi hijira zuwa Habasha shi yana da waɗanda za su kare shi saboda yana da dangi su Abu Talib da sauran Quraishawa musamman gidan Banu Hashim ya suke wajen su ga cewa ba ta ba annabi kuma su ma sauran gidajen Quraishawa ba za su iya taba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda daraja da martaba da yake da ita a cikin garin Makka saboda dangi da yake da su sauraka shi ba matsala da dare da shi amma sauran wadanda ba masu wannan irin gatan ba to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala nuna masa ya inda ya kamata su je su hijira shine Habasha yace su tafi Habasha a can akwai wani basarake wanda yake adali a kasar sa baya bari a zalunci kowa adali ne baya bari a zalunci kowa kaga wanda ya nuna kenan wato shugaba idan ya kasance mai adalci ne to koda ba musulmi bane zai zama yana da wata martaba a idan musulmi sama da wanda ba adali ba ko sama da wanda ba adali ba koda kuwa musulmi ne kaga wannan a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a tafi Habasha a je a samu Najashi fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad ce ku tafi Habasha domin a can akwai sarki sarkin da ke rike da kasar baya bari a zalunci kowa haka sahabbai a lokacin da dama suka yi hijira suka tafi kasar Habasha wasu ma ba su dawo ba har sai bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abin nan sai bayan da ya hijira zuwa Madina kai wasu ma ba su dawo ba sai shekara ta bakwai kamar irin su Asma bint Umais tare suka shigo da su Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari da dan uwansa Abu Burda ko Burda wanda yana jin labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya musulunta amma suna so su yi hijira zuwa Madina suka shiga jirgin ruwa za su taho jirgin ruwa ya iska abinda igiyar ruwa ta kada su suka fada cikin kasar Habasha to a can suka hadu da waɗanda suka yi hijira ba su riga sun dawo ba waɗanda ba su dawo ba dan akwai waɗanda suka dawo kafin hijira wanda suka dawo bayan sauka suratul Najm bayan an kai musu labarin cewa ai Makka duk an musulunta manya-manyan kafiran Makka waɗanda su suka addabi musulmi to duk sun musulunta wannan jita-jita ta sa wasu ka dawo to amma akwai waɗanda ba su dawo ba daga ciki akwai Asma bint Umais da Ja'far ibn Abi Talib to lokacin sai suka shigo jirgi suka dawo suka taho Madina tare da waɗancan mutanen Yaman din dan shi Abu Musa al-Ash'ari ya zo da tawaga ta al-Ash'ariyun to yan kabilar Ash'ariyun su wajen 50 saboda haka suka taho Madina suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a Khaibar bayan an yi fathu Khaibar an fatattaki Yahudin da suke nan garin garin Khaibar an samu alfai da yawa a lokacin a cikin abin da aka samu na ganima Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iba ya baba waɗannan da suka zo cikin jirgin ruwa din nan har ma Abu Musa al-Ash'ari da ya rawaito hadisin yana cikin sahihaini yake cewa babu wanda aka bawa irin abin da aka bamu domin wanda duk bai je yakin Khaibar ba abin da aka bashi wanda kaga an bawa cikin wannan ganima ya je yakin Khaibar sai mu illa ashabus safina sai mu ashabus safina mu ne aka bamu to lokacin Asma'u bint Umais ta shiga gidan Annabi sai shiga wajen Hafsa gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma sai na Umar ya zo wajen Esther Hafsa sai suka yi kitkus da Asma sai yake cewa mutanen safina ne ashabu safina ne ashabul Habasha ba Habashi yadda ce kuma wacce suka zo a jirgin ruwa tace eh ni ce sai yake ce mata nahnu sabaqnakum bil hijra wa nahnu ahqqu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minkum ta mun riga ku yin hijira saboda haka mun fi cancanta mun fi kowa cancantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai yake ga mata cewa su tunda sun riga yin hijira su kuma sai yanzu suka zo to su da suka riga yin hijira su ne a sahun gaba in ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ne a gaba saboda haka ita kuma Asma'u sirran da ya bace Asma'u bint Umais sirran da ya bace sai take cewa da shi ku kuna nan antum ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yut'imu ja'i'akum wa yu'allimu jahilakum wa nahnu fi ardil bu'ada al-bughada nukhafu wa nu'za ce eh kuna nan kun biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ciyar da masu yunwa cikin ku ya koyar da jahilan cikin ku ko muna can muna fama da bakunta a kasar da ba kasar masoya ba kasar makiya ana cutar da mu muna ana tsoratar da mu wato sai take nuna masa cewa su adan Madina ai cikin gata take daji suke ciki mu kuma can da muke cikin bakunta Qurayshawa suna ta kokarin yadda za su dawo da mu ana ta kawo farmaki ya za a mai a dawo da mu Makka sai ta ce da shi wallahi wallahi la ut'ibu ta'aban wala ashrabu sharaban la aqamu ta'aban wala ashrabu sharaban hatta ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima qult tace bazan ci komai ba bazan sha komai sai na ga yawa bazan Allah bin karan sai da Allah ba za ta ci ba ba za ta sha ba sai ta mayarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam wadannan maganganu da Umar ya faɗa mata saboda ta yi fushi to da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai take cewa to kaji abinda Umar ya faɗa game da mu sai yace bai kika gaya masa sai ta faɗa martanin da ta mayar masa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laysa ahadun bi ahaqqa bi minkum ce babu wani wanda yafi cancanta da ni sama da ku sai yake cewa lindashi hijratun wahida wa lakum hijratan mutane hijira kai suka yi ku bi kuka yi hijira Habasha kuka yi hijira Madina saboda haka ku lada tudu bi za ku ci to wani hadisin Abu Musa al-Ash'ari shi yake ba da shi yace da ya faɗi wannan hadisin ce ku ga yadda mutanen da suka zo tare da shi suka rika tururuwa a sabon safina ana tururuwa ana dafifi gidansa kowa yana so ya ji hadisin saboda hadisin falala su ce to waɗannan su ne kaso na uku da Ubangiji yake faɗa a wannan aya thumma inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu saboda haka ma futinu anan zai dauki ma'anar ma futinu bayan an fitine su wato an fitine su ta hanyar ana ta nuna musu ana ta gana musu azaba ko kuma ana nuna musu tsangwama da kiyayya wannan shine ma'anar futinu anan wannan fassara daga cikin fassarorin da malamai suka yi kenan wasu kuma suka ce anan ana maganar waɗanda aka fitine su suka yi ridda sannan daga ba suka dawo akwai waɗanda aka fitina kafirai suka fitine suka yi ridda amma kuma daga ba suka dawo kamar Abdullahi ibn Abi Sarh shi yayi ma hijira Abdullahi ibn Abi Sarh yayi hijira zuwa Madina kuma yana tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam bal ba yana cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa su zama masu rubutun bayi amma daga baya sai ya ridda sai ya koma Makka to daga baya Annabi sallallahu alaihi wa sallam a fathu Makka yace duk inda Allah shi a kashe shi sai ya gudu ya je wajen Sayyidina Usman ibn Affan ya nemi dan Allah ya nema masa alfarma ya bashi mafaka Sayyidina Usman sai ya bashi mafaka sai ya je ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi ibn Abi Sarh yana wajena kuma na bashi aman na bashi abinci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to an amintar da shi ya dawo ya karbi musulunci yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai'a kuma musulunci sai ya kyau daga lokacin saboda a musulunci idan har dan uwanka musulmi ya ba wani wanda ba musulmi ba amana to wanda ta dace ka ko namiji ne ko mace ce shine ma'anar yas'a bi zimmatihim adnahum المؤمنون المسلمون يد واحد تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم مسلمي كبر هلو بدادين جنن سددين وليدين سنن كما ما في كان كان تسينا إيا تيموس باكينا إيا كعلم باكينا يا شاموس زمع دامو تيبا تيموس البسعد فينا إيا مغانا دياوز ya ba ma wasu alkawari ya ce mun muku alkawarin kaza 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 a musulunci in ya dauko wannan daukakkiyar to ta lalubci sauran musulmi shi yasa lokacin da Ummu Hani ta ba ma wani daga cikin kafirai ta bashi amana bayan fatu Makka tace ta bashi amana ta ba ta amintar da shi sai da Ali yace sai ya kashe shi tazo ta gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajartu ma ajartu ya umma hadi wanda kika ba wa baro din nan kika bashi aminci ni ma na bashi saboda haka daga wannan lokaci shi Abdullah bin Sarh yayi mubaya'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko musuluncin sa yayi kyau to ire-iren su wadanda da aka fitine su daga baya kuma suka dawo suka gane cewa abinda suka shiga suka koma kansa ba daidai bane suka musulunta to su ake magana ce thumma inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma futinu sannan lalle ubangijinka ga wadanda suka yi hijira bayan an fitine su wato bayan an je an dawo da su ruwa bayan musulunci suka da sake dawo ruwa min ba'di ma futinu bayan an fitine su kaga alfitina anan ana nufin shirka bayan dawo da su cikin ridda an dawo da su cikin kafirci sun majahadu sannan suka yi jihadi aka yi gwagwarmaya tabbatar da musulunci da su wa sabaru suka yi hakuri suka yi duriya inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim lalle ubangijinka bayan wannan hijira da suka yi da dawowa da suka yi ko kuma bayan waccan fitina da suka samu kansu a ciki laghafurur rahim lalle mai yawan gafara ne mai jinkai wanda yana nuna cewa da zarar mutum ya dawo kan gaskiya ko da da can yana ba a kan gaskiya ba to shikenan abinda yau gabata a baya shikenan an manta da shi an goge shi saboda haka a izina a musulunci abinda ake izina da shi abinda ake lura da shi kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa al-ibratu bi kamalin nihayati la bi naqsil bidaya al-ibratu bi kamalin nihaya la bi naqsil bidaya kada a duba can a ga daya yake ai da kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne a'a karshen sa yayi kasance karshen sa ya samu kamala ya samu abinda duk ake so ya daidaito ya gyaru to wannan shine abinda za a yi la'akari da shi ba na kasar da take farko ba saboda kasar da take farko yanzu shikenan dai kai badilullahu sayyi'atihim hasanat shi ke da ubangiji ya ma canza abinda da yayi a baya ya tuba yanzu ya canza shi zuwa ga kyawawan ayyuka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kawo Hakim ibn Hizam aslamta ala ma aslamta alaihi min alkhair abinda da kai can na alkhairi kana ba musulmi ba yanzu kuma ka musulunta to wancan an san cewa kafiri duk aikin da yana kafiri ba ya da wani ma'ana to yanzu tunda ka musulunta wannan aikin an dawo maka da shi za a baka ladansa saboda al-ibratu bi kamalin nihaya la bi naqsil bidaya ana la'akari ne da karshen mutum ya yi kare ba ya ya fara ba shi yasa za ka ga cewa galibi sahabbai waɗanda suka samu manyan matsayi a musulunci da ake lissafa su a cikin al-asharatu al-basharina bil janna za ka ga da can ai ba musulmi ba ne da kan ba musulmi ba ne da can mushrikai ne da can sun yi shirka sun yi sujjada ga wani ba Allah ba sun bauta ma wani ba Allah ba sun kira wani ba Allah ba amma da suka musulunta suka karbi kuma musulunci da gaske suka yi iya gwagwarmaya duk da za su yi na su ga sun kafa musulunci sun tabbatar da shi sun ba da kyakkyawar koyarwa sai ya zama da wanda ya ɗaukaka darajar su har sun fi waɗanda ma a cikin musulunci aka haife su galibi waɗanda suke da wannan martabar as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar ai za ka galibin su da can ba musulmi bane musulunta suka yi amma sun zo su kera waɗanda aka haifa cikin musulunci saboda me saboda al-ibratu bi kamalin nihayati la bi naqsil bidaya kuma galibi wanda ya keto ta cikin wani duhu ya samu kanshi cikin haske sai ya fi sanin martabar hasken wanda da ya sha yunwa da talauci sannan ya zo ya samu abinci da wadata sai ya fi sanin muhimmancin wannan abincin da wadatar da yake ciki wanda da ya zauna cikin rashin lafiya ya wahala sannan ya samu lafiya sai ya fi ganin kimar lafiya haka nan wanda yake rayuwa cikin tsoro da firgici da fargaba da faduwar gaba sannan ya zo ya samu guri lafiyayye abintacce sai ya fi ganin kimar zaman lafiya sama da wanda bai saba shiga cikin rikici ba to wannan shine galibi yake rika faruwa kuma yake faruwa shi yasa wadancan as-sabiqun al-awwalun sun keto ta cikin jahiliya saboda haka sun san irin duhun da jahiliya take ciki sun san irin abinda shirka take tattare da shi na sharri abinda kafirci yake kunshe da shi na sharri sun san illar ma'asi saban Allah sun san illar rashin doka ta ubangiji a bayan kasa duk sun san wannan saboda haka sai suka fi tsayawa su ga cewa an kula da wannan ni'imar da ta samu sai suka fi tsayawa su yi gwagwarmaya su yi jihadi su ba da jininsu da dukiyarsu saboda tabbatar da wannan abinda da suka rasa shi yasa sayyidina Umar yake faɗa wata kalma yake cewa tunqadu uran islam urwatan urwa man asha fil jahiliyyati wa lam ya'rif al islam وينقض عرى الإسلام عروة عروة من عاش في الجاهلية ولم يعرف الإسلام وان دا يرى يتكين مسلين بيسا ابن من عاش في الإسلام ولم يعرف الجاهلية وان دا يرى يتكين مسلين بيسا الجاهلية ما تقالي بشي ذاك غينا ايوه مسلين شسن ورقوا ساكينا لكاشي تبنغانا سداء بيو الكور ولي مسلين انا سسكيش بيساني saboda a zo da wani sharri su sun san sharri ne saboda sun rayu cikin sa shi zai yi sakaci zai yi sakaci wajen al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar saboda bai san sharrin wannan munkar din ba amma su da suka san sharrin sa to ba su sauci ba da zarar suka ga ana kokarin a dawo musu da wani abu na sharri wanda su sun san shi a baya sun san irin wahalar da suka sha a kansa to ba su ba da kofa ba amma wanda bai sani ba to sai a shigo masa da shi sai ya zuta cewa alkhairi ne sai ya karba shi yasa za ka ga hatta wanda ya yi bid'a a baya ya rayu cikin bid'a sannan ya gane sunna to sai ya fi martaba sunna sama da wanda shi samun kansa ya san duk a cikin sunna da shi bai taba sanin bid'a amma duk wanda aka yi talala babiyar sunna abinda bid'a da shi a baya ya ga irin abubuwan da bid'a ta haifar masa sannan daga baya zo ya gane sunna ya ji dandanan sunna din da gardinta to babu shakka da zarar ka zo za ka kawo masa wani abu na bid'a ba yadda za a iya saurare ka kuma duk sanda zai ga ana kokarin tayar da wata tuta ta bid'a zai karya ta ba zai bari ka tsaya ba shi yasa Nu'aym ibn Hammad ɗaya daga cikin malamai ne na mazhaba cikin malaman Bukhari ne da baya da riwaya a sahih cikin littafin sahih daga Nu'aym ibn Hammad ya kasance mai tsanani ne akan jahmiya jahmiya wata kungiya ce ta 'yan bid'a masu rushe sifofin Allah gaba daya to yana tsananta musu wajen yi musu martani wajen raddi da sauransu shine da ake tambayar su yake cewa da annu kun qad kuntu fihim dan da ni cikin su nake saboda haka ya san sharrin da yake ciki da haka ba zai taba yadda wannan sharrin ya ci gaba da gudana ba shi yasa zaka ga Khalid ibn al-Walid Umar ibn al-Khattab da Khalid ibn al-Walid a lokacin da suke cikin kafin su musulunta lokacin da suke kan shirka da kafirci sun kasance masu tsanani akan musulunci yayin da suka zama musulmi kuma sai suka fi kowa tsanani akan taimakawa musuluncin da ya dace har ma suka zo suka da yawa daga cikin waɗanda aka haifa a cikin musulunci fice da suna aka fi sanin su da irin gwagwarmayar da suka yi saboda a can sun san irin yadda taban jahiliya da shirka ya zabar da su saboda haka yanzu sun samu kafuwa a cikin musulunci za su tsaya suka cewa sun yi wa musulunci gata sun yi masa aiki shi yasa Ubangiji ta'ala yake cewa thumma inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu mun dau wannan fassarar ta cewa waɗanda aka fitine su suka yi ridda sannan daga ba suka dawo thumma jahadu sannan suka yi wato gwagwarmaya da jihadi don tabbatar da musuluncin wa sabaru suka yi hakuri inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim lalle ubangijinka bayan wannan abin da suka yi bayan hijirar da suka yi ko bayan waccan fitina da suka fitin kansu a ciki laghafurur rahim lalle mai yawan gafara ne mai jinkai ka duba yadda ubangiji ya sake maimaita kalmar inna rabbaka hasbi a cikin aya daya thumma inna rabbaka lillazina sannan yace inna rabbaka min ba'daha na farko dan ya kara tabbatar da cewa wannan rububiyya, wato rububiyya ta Ubangiji shine kulawar Ubangiji, kulawar Ubangiji da kariyarsa da yake ba wa mutum. Yana so ya nuna musu wannan kariyar tana nan tare da su, ka yadda take tare da su kafin hijira, to har yanzu wannan kariyar ta Ubangiji da kulawar ta Ubangiji su rinka jin cewa yana nan tare da su. Wannan yana daga cikin hikimar da ta sa Ubangiji ta'ala ya sake maimaita summa inna rabbaka inna rabbaka. Sannan bayan haka a ƙara tabbatar da cewa zumuncinsu da alaƙarsu da Ubangiji tana nan kamar yadda take a nan, ba ta taɓe ba. Sai yasa aka sake tabbatar da rububiyar Ubangiji a cikin aya. Sannan abu na uku shine a tabbatar da gafara da rahama gare su, a tabbatar da gafara da rahama gare su. Min ba'di la ghafurur rahim, me yawan gafara ne ga abinda suka yi a baya, duk yaya abinda din su. Sannan aka karfafa maganar gafarar da rahamar, aka karfafa jumlar da inna, aka karfafa ta da lamun, aka karfafa ta kuma da ismiyatul jumla. Aka ce inna, inna ita kanta harafi ne da karfafa magana, lalle tabbas. Sannan la din nan la ghafurun, wannan lamun din ita ma ta karfafa magana ce. Sannan kuma jumla ta zama jumla ce ismiya, jumla ismiya tana nuna as-subut wad-dawam. Galibin jumla ismiya tana nuna as-subut, tana nuna ad-dawam, wato abin ya tabbata kuma ya dawwama, ba zai taɓa tashi ba. Sannan bayan haka Ubangiji ta'ala ya sanya abin a siga ta mubalaga, ghafurun rahimun, wanda duk siga ce ta mubalaga, wato mai yawan gafara kuma mai yawan jinkai. Dan Allah ta'ala ya nuna musu cewa jinkai na Ubangiji gare su ba mai yankewa ba ne. Shi yasa wanda ba musulmi ba, in ya musulunta ya yi aiki fiye da wanda aka haifa cikin musulunci, to ya fi shi a gurin Allah. Saboda ba sharaɗi ba ne, dan mutum an haife shi a musulunci shi kenan ya bi wanda daga baya ya shigo, wani sai ya shigo daga baya amma ya yi aikin da wani wanda an haife shi a cikin musulunci ya shekara 70-80 a cikin musulunci bai yi ba. Sannan mutumin da za a zai yi ridda sannan ya dawo musulunci, ana karɓarsa, ana karɓarsa. Sannan kuma ba za a neme shi da wani abu a ba, a ce wani abu da ya yi a baya a neme shi da shi ba. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan an karɓe su kuma an musu gafara, kuma rahamar Ubangiji tana tare da su. Sannan ya ce yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, ranar da kowace rai, wato wannan yawma din ya zama, zai iya zama zarf ne, muta'alliq ne da la ghafurur rahimun yawma, zai musu gafara zai musu rahama a ranar da kowace rai za ta zo tana kare kanta. Ita ce ranar alkiyama, ranar da kowace rai ta kanta take, babu wata rai da za ta ji da wata, kowa ta kansa yake. Bayan Ubangiji ta'ala ya kawo duk halittu, ya kawo kowa ya zo ya ga littafinsa nan, kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba. Lana da Ubangiji zai sawa kowa littafin aikinsa a wuyansa, duk abinda ya aikata kiraman katibi da kullun sun rubuta. Tana ce iqra kitabaka, karanta da kanka, kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba, kai kadai ma zaka iya wa kanka hisabi a yau, zaka san kai daidai ko baka yi daidai ba, ka ci jarabawa ko baka ci ba. A ranar kowa zai iya sanin wannan, to amma dan adam zai rika za su, wanda suka ga suka karanta suka ga sakamakon ba su bayar kiyo, za su rika rigima dan sadda adam su rika rantsaran sai wallahi rabbina ba kunna mushriki, wallahi mu ba mu shirka ba. Za su ta kokarin su jefa ba wasu abin nan kallon aragar su, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila, rabbana atihim dhi'fayn min al'adhabi wal anhum la'anan kabira ya ubangiji mu fa mabiya ne akwai shugabannin mu gasu nan dan haka ubangiji ka ninninka musu azabar ka tsine musu hatta idan daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim azaban da'fan min an-nar qala likullin da'fun walakin la ta'lam wa qalat ulahum liukhrahum fama kana lakum alaina min fadl fadhuqul adhab bima kuntum taksibun a lokacin mabiya za su rika cewa ya ubangiji wadannan su suka batar da mu a ninninka musu azaba anan ba wanda zai ba Allah ta'ala umarni yayi ko kai yayi har da zaka ce alillinka musu azaba la ta li kullin dhaif kowa la alinka masa su ma wadancan su ce ai ba mu fi ku da komai ba ba ku fi mu da komai ba malakum alaina min fadl zaka ku dantana azaban abinda kuka sance kuna aikatawa istabarra alladhina tubu min alladhina tabu wa ra'u al'adaba wa tafaqqat bihim al'asbab قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فهذا قوة شريه ذات ترجمة تنبو قريلا ذات كارك أنت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد lalar da kowace rai za ta ga abinda ta yi an halarto masa da ita gashi nan tana ganinsa kamar majigi alkhairi ne ko sharri ne idan sharri ne ta rika fatan ina ma a sa tazara tsakaninta da wannan aikin ta tazara kan ba a matso da shi kusa da ita a rika ganin aikin ta ne a ranar mai laifi ya waddu al-mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani wa sahibatihi wa akhi وفصيلته التي تؤوي ومن في الارض جميعا ثم ينجي ارانر ميلفي زي ريكا اناما زي ريكا غورين اناما يفنشي كانسا دا يايانسا دا ماتسا لو يفتري من عذاب يوم اذن ببني وصاحبته واخيه يبا يفنشي كانسا دا ماتسا دا ان اوانسا دا ان اوانسا ودانا سكي كولا دا شي غبادايا kabila sau wacce take kare shi gaba daya bai wa man fil ardi jami'an in hauka yayi hauka yace shi Allah ma a kama kowa a kai shi wuta shi kadai ta ba aljanna hauka yayi hauka wa man fil ardi jami'an in za a kai duk kowa ya tafi wuta shi ya wuta shi ya yarda ubangiji na baka kowa da kowa fansa ne gare ni Allah ce kalla inna halaza laza'atan lishawa fad'u man adbara wa tawalla fa jama'a fawa Allah ce a fafau wutar lazzaci wacce take zaftare fatar fuska take kiran wanda ya juye baya ya bijire ya tara dukiya ya koye saboda a ranar kowane rai ta kansa yake wani an bashi littafin sa a hannunsa na dama ha umqra'u kitabiyya inni zanantu anni mulaqin hisabiyya فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطوفها دانية كلوا واشربوا حنيئا بما أسلمتم في الأيام الحالية ونكم أنباش أهبو يا ليتني لبؤت كتابية يا كيتونا إنا ما بأبان للتافي نابا ولم أدري ما حسابية بل سما ينزون حسابكم ذائبا يا ليتها كانت القاضية إنا ما دقمتها ما أساكتها شبعا duniyar daga nan komai ya kare a nan hanya an gama ma aguna annimaliya dukiyar da na tara duk bata yi min amfani ba halaka anni sultaniya ikon da nake ji da shi da mulki da nake ji da shi duk yanzu na neme shi na rasa ce quduhu fa qullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku Allah ka kiyashe mu yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar da kowace rai za ta zo tana kare kanta suna su ba su yi ba su ba su yi ba al-yawma naqtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun hatta idha ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum لما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الله تعالى يا شيخ ملوكي يا دولة مصرية أنان يا فاتن أبدا مكفأ آدي لي الله تعالى يا بام الأداء أبدا مكفأ لكسكري أن يفهمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.